وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزا متاشي درسينا سبعين دا توفز أتكين كراتمنا العزية نا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه من أتكين كتاب من أتكين باب الحج zamu tashi inda malamin yake cewa ar-ruknu thalith rukuni na uku mun yi rukunai biyu na rukunan aikin haji guda hudu mun yi rukunin farko shine ihrami mun yi rukuni na biyu shine tawafi yanzu zamu shiga rukuni na uku shine as-sa'yu bayna as-safa wal marwa yace ar-ruknu thalith rukuni na uku as-sa'yu bayna as-safa wal marwa sab'ata ashwat sa'ayi tsakanin Safa da Marwa kewaye guda bakwai yabda'u bis-Safa wa yahtimu bil Marwa ya fara da Safa ya kare da al Marwa wa ya'uddu al bada'a shawta war raj'ata shawta ya kirga farawa ya zuwa ga Marwa a matsayin wato shaudi daya zagaye daya war raja'a shauta dawowa ma ya zamanto shauti daya ba wato kaje ka dawo shine daya ba na farko akwai masail anan mas'ala ta farko shine cewa wannan sa'ayi rukuni ne ma'anar rukuni ma'ana wato dole sai an yi shi ba zai yiwu mutum yayi haji ba ya zamanto bai yi sa'ayi ba idan da yayi haji bai yi sa'ayi ba dole sai da ya dawo yayi sa'ayi ba zai yi yayi masa kafara ba ba zai yi yayi masa hadaya ba babu yadda zai yi da shi dole sai ya dawo yayi shi shine ma'anar rukuni wato babu yadda ibadar ba za ta tabbata ba dole sai da rukuni wannan shine maganar jamahirin malamai mas'ala ce wacce take akwai sabani amma mafiya ba ijma'i bane amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sa'ayi rukuni ne dalilin su na farko shine Allah ta'ala yace innas safa wal marwata min sha'airillah dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah to kasancewa an ambace su cewa suna daga cikin ash-sha'air wato suna daga cikin ayyukan da ake na aikin haji wannan dalili ne a wajen wa'annan malamai na cewa rukuni ne domin Allah ta'ala ya sanya duk abinda Allah ta'ala ya ce sha'ira ce wato alama ce daga cikin alamomin addinin Allah to girmama ta da yin ibada a wajen yana daga cikin wato tsoron Allah yana da cikin abinda Allah ya umarni da shi Allah ta'ala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama wato alamomin addinin Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah dake cikin zukata saboda haka wannan yana shine dalili na farko dalili na biyu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Habiba bint Abi Tijra wadan su ce mata Tijra su ce bint Abi Tijra wadan su ce bint Abi Tijra daga cikin Banu Abdiddar suna daga cikin Quraishawa ta ruwaito cewa taga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yin sa'ayi da su da matan gidansu suka ce ku zo mu shiga mu tsaya a wannan mu tsaya a cikin gidansu wani mu ga sa'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gan shi yana tafiya da ƙarfi har wato a gefen gyautan gefen izarinsa madaurin abinda ya daura kwarjallan da ya daura wato yana juyawa a jikin dantsansa har wato gwiwarsa tana kusan fitowa saboda sauri da yake yana cewa is'au fa inna allaha kataba alaikumus sa'i ku yi sa'ayi domin Allah ya wajabta muku sa'ayi yace ku yi sa'ayi domin Allah ya wajabta muku domin kitaba ma'anarta ay faraba Allah ya farnanta muku sa'ayi to wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sa'ayi farilla ne yace Allah ya farnanta muku as-sa'i wannan yana daga cikin dalilai masu ƙarfi akan nuna wajibcin yin sa'ayi saboda nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun yi suka akan ingancin hadisin nan amma babu hujja akan rashin ingancinsa hadisi ne sahihi Sheikh Al-Albani yayi raddi ga waɗanda suka suka akan ingancin hadisin, ya bayyana ingancin sa a cikin littafin sa Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil, wanda yayi takhrijin hadisan cikin Manarus Sabil. Saboda hadisi ne sahihi, wanda yake shi kuma nassi ne akan cewa wato shi sa'ayi rukuni ne. To waɗansu suna cewa suna kafa hujja da cewa ai ayar Al-Qur'ani da tace inna safa wal marwata min sha'airillah, Allah cewa yayi daga nan sai ya ce faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, dan haka duk wanda yayi aikin haji ko yayi umra babu laifi a gare shi yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. To tunda ko Allah ya ce babu laifi akan abu, ya nuna kan cewa ba wajibi bane, ya ce babu laifi ai sa'ayi. To kaga inda a ce wajibi ne, kaga za a ce wajibi ne kada a bar yin sa'ayi, amma da ya ce babu laifi ai sa'ayi, wannan ya nuna ba wajibi bane. To sai mu ce irin wannan tunani ya zo ma wani daga cikin magabata na kwarai, shine Urwatu bin Zubair, ɗaya daga cikin fuqaha'us sab'a, ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai na Madina. Yaje ya samu Aisha radiyallahu anha, yace shi dai bai ga dalili da za a ce sai an yi sa'ayi ba, shi in yana gani in ya so yayi sa'ayi, in ya so kada yayi sa'ayi. Tace daga ina ka samu wannan fahimta? Sai ce ai Allah cewa yi fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sai tace kaga dan yar uwata da yake dan yatta ne, yace tsafar, tace masa tsafar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina safa wal marwa wa tafal muslimu فلا أتم الله حجة ولا أمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي تواكي سكان ياي سأي سكان الصفا والمروة. مسلمي ما سينيوات وصحابي. ده كدق وند بي سأي سكان الصفا والمروة. بقى حجة سقوا أمرة سا. كده الله يتي كام صحجة سد أمرة سا. Aisha take fadan haka. A wani riwayar take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata muku yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, dan haka baya ga wani yace zai yi ba. To kaga ita ma ta kafa hujja, da ɗaya hujjar da malamai suke kawowa akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga abin da nayi. Saboda haka ake kafa hujja da duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewar yana daga cikin wajibai. To ko da yake wannan hadisin hujja ne akan cewa wajibi ne, ba hujja ne akan cewa rukuni ba, wanda yake shine mazhabar waɗansu daga cikin malamai. Waɗansu malamai suka ce wajibi ne amma ba rukuni ba, suka ce ba mu ga dalilin cewa rukuni ba. To amma dalilin da muka ambata musamman cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farlanta muku sa'ayi, wannan ya isa akan tabbatar da kan cewa yin sa'ayi rukuni ne. Waɗansu malamai sun tafi akan cewa wajibi ne ba rukuni ba, dan haka idan mutum ya bar sa'ayi sai ya yanka, dan haka da zai bar ibadar aikin hajjin sa, ya zamanto yayi ibadar aikin hajjin sa, yayi tsayuwar Arafa, yayi kwanan Muzdalifa, yazo yayi tawafi ranar hajji, tawafin ifada, amma cikowa tayi cikowa, yaji an ce an yi cikowa wajen sa'ayi, sai ya koma gida yayi kwanciyar sa, bai zo yayi sa'ayi ba, har aka ce za a tafi, yazo ya shiga jirgi ya tafi, a wajen waɗannan malamai sai ya yanka kawai. Wannan shine mazhabar Abu Hanifa, kuma abin waɗansu malamai suka rinjayar kenan, kamar Ibn Qudama mai babban malamin mazhabar Hanabila, cewa wajibi ne ba rukuni ba. Waɗansu ma suka ce sunna ne, dan haka ko mutum bai yi ba ma babu komai. An ruwaito daga Ibn Abbas, daga Ibn Zubair, amma sahihiyar magana shine sa'ayi rukuni ne, saboda hujjojin da muka ambata. Domin duk hujjojin da suka kawo na kan cewar wato ba rukuni bane, hujjojin su ba su da ƙarfi. Abinda yake mafi rinjaye shine cewa yin sa'ayi rukuni ne, dan haka idan mutum yayi hajji ko yayi umra bai yi sa'ayi ba, hajjin sa bai cika ba, umrar sa bata cika ba, kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta faɗa. Na'am. Wannan shine asalin sa. Wannan hikimar wannan ibada shine na farko koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na biyu koyi da wato Hajar mahaifiyar Annabi Isma'il, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada kissar ta sai ce to ga nan ne mutane suke yin sa'ayi, wato Allah ya shar'anta mana yin sa'ayi dinnan koyi da wannan baiwar Allah wadda Annabi Ibrahim ya dauko ta tare da danta yana shan mama Isma'il daga can kasar Sham yazo ya ajiye su a birnin Faran dan haka ake kiran Makka a cikin a wajen a cikin a tarihi haka yana ɗaya daga cikin sunayen Makka Farana ake kiranta ya ajiye ta anan babu kowa babu wani makhluki a wajen ya ajiye su da salkatar ruwa da da abin nan da yan dabinai wanda suke a cikin wata yar jaka ya bar mata saboda haka tana cin dabinan tana shan ruwan nononta yana bubbugowa da ruwa nono yana kawo nono tana shayar da jaririnta ta cinye nono ta cinye dabino ta shan da Annabi Ibrahim ya juya ya basu tace haka zaka bar mu anan wajen babu kowa bai ce mata komai ba tace ubangijinka ne ya umarce ka kowai wayanta bai ba yana ajiye su kawai ya juya tace ubangijinka ne ya umarce ka sai ya jijjiga kai tace to ba zai tozarta mu ba kaji imani malam tace in dai shine ya umarce ka to ba zai tozarta mu ba saboda haka suka zauna a nan wajen tana ci daga dabinan tana sha daga ruwan har ya kare da ya kare yunwa ta ishe ta ga kukan yaro yana murƙusu abin nan yana jujjuyawa saboda yunwa sai ta tashi domin ta je ta ga ko za ta samu masa wani wanda yake zai taimaka musu ta hau kan dutsen Safa ta duba bata ga kowa ba sai ta gangaro daga dutsen Safa ta nufi zuwa dutsen Marwa to akwai kwari bayan ta gangaro akwai kwari da ta zo kwarin sai zamanto bata hango danta Isma'il to sai ta gudu dan ta hau ta ƙara hawa tudu yanda za ta rinka duba ta rinka gani yaya lafiyar dan yake shine wannan gudun da ta yi tsakanin da ake yi tsakanin al-milainil akhdaraini alamomi guda biyu ta yi gudu da ta hango shi yana nan sannan sai ta ci gaba da tafiya sai da ta je marwa ta juya ta duba ko za ta ga wani bata ga kowa ba ta sake juyowa ta gangaro da ta sake zuwa daidai wannan wadin ta shiga cikin kwari sai ya zamanto bata ganin dan sai ta sake fita a guje dan da sauri ta fito daga cikin kwarin ta zo tudu yanda za ta ga dan ta sake har ta zo kan Marwa sai da ta yi haka din har sau bakwai bayan tana kan Marwa shine sai Allah ya sai mala'ika Jibril ya sauka da umarnin Allah shine ya bugi inda Zamzam yake a wata riwayar an ce da fuka-fikinsa a wata riwayar an ce da kafarsa sai idaniyar ruwa ya fito sai ta zo tana kamfata dan ta ga kada ruwan ya kare dan ta ga kawai idaniya guda ɗaya yake fitowa sai dan saboda tsoron kada ya kare sai take kamfata ta ko ina sai zamanto yana fitowa ta ko ina da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan uwar Isma'il da bata kamfata haka ba da yanzu ruwan Zamzam zai zamanto idaniya ne ba rijiya zai zamanto ba idaniya ne wanda zai rinka kwarara kamar irin an san irin ruwan nan da ake samu wanda ake sashi a cikin kwalba wanda ake sayarwa irin yawa spring water wanda yake fitowa daga idaniya bulbulowa yake yi wanda yake yawanci za ga waɗansu kogunan ma daga irin wannan ruwan kogi yake tahowa yace da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya jikanta da bace haka ba da zai zamanto ma annaina shine sai ta zamanto rijiya to shine Allah madaukakin sarki ya bata wannan take sha da shi ya zamanto mata abinci kuma ya zamanto mata abin sha yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'u zamzam lima shuribala ruwan zamzam ga abin da aka sha shi ne in ka sha shi dan ka koshi sai ka koshi in ka sha shi dan ya kashe maka kishi sai ya kashe maka kishi in ka sha shi dan ya maka magani sai ya maka magani ruwa mai albarka ka duba ka gani wannan ruwan tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake har yanzu yana nan ba kogi bane ba teku bace ba irin su bahar maliya bace rijiya ce in baya sa san ba a cewa a ce za a je a yashe shi amma haka yake ta tohowa wannan ya ɗaya daga cikin wato mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan addini cewa abubuwa da annabawa suka yi abubuwa da ya tabbata a cikin tarihin annabawa gashi nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma aka zo aka ganshi kiri-kiri gashi nan muna ganin sa kamar yadda muke ganin ɗakin Kaaba to shine sai kuma mutanen Jurhum daga Yaman sun zo wucewa sai suka ga tsuntsu yana shawagi a sama suka ce sanin mu da wannan wadi da wannan waje babu wani mahaluki a wajen ba abinda zai sa tsuntsu ya rinka shawagi a wajen nan face akwai ruwa sai suka ce bari su je su gani suna zuwa sai suka ga Ummu Isma'il da ɗanta tafi tana kwaɗayin samun abokan zama ta ce musu za ku zauna suka ce eh za su zauna sai ta ce to amma ba ku da haƙƙi akan wannan ruwa ruwa nawa ne suka ce sun yi dana wannan sharadin suka zauna shine daga wajen su Jurhum din Annabi Isma'il ya koyi larabci ya domin su larabawa ne da suka zo daga wajen su Annabi Isma'il ya koyi larabci daga wajen su yayi aure har Annabi Isma'il ya dawo har Annabi Ibrahim ya zo ya ziyarce shi a ziyara ta farko ya ganshi ya zo ya samu matarsa bai same shi ba ya tambaye ta yaya me labarin mijinki tace ai wannan sai dai mummunan sifa a kansa da rashin godiya da irin rashin godiya na mata ta bayyana sai ce to shikenan idan mijinki ya zo ki ce wani dattijo ya zo domin bibiyar ajiyarsa kuma ya yi masa wasiya ya canza dandamalin kofarsa sai da ya zo ta gaya masa ce to ai wannan dattijon mahaifina ne kuma ni ne ajiyar tasa kuma ke ce dandamalin kofar ya ce in canja ki saboda haka na sake ki ya sake auren wata ɗayar kuma da ya zo da ya tambaya sai ta ambace shi da kyawawan sulofi ai alhamdulillah muna cikin hali kyakkyawa sai ta godiyar Allah shi ma ya bar mata saƙo ya ce ki ce masa ya tabbatar da dandamalin kofarsa ya ce to ke ce dandamalin kofar kuma na tabbatar da ki to sannan kuma ya sake zuwa suka yi ginin ɗakin Allah ɗakin Kaaba tare da shi sannan mala'ika Jibril ya nuna musu wajen ayyukan ibadar aikin hajji ya kai su Arafa ya kai su Muzdalifa da suka zo Mina shine shedan ya bayyana a gare shi ya sa shi ya jefe shi a wurare guda uku na jamarat din nan sannan ya zo ya dawafi ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to wannan shine asalin sa'ayi dan haka yayin da mutum yake sa'ayi kamar yadda waɗansu malamai suka ce yayin da mutum yake gangarowa yake tafiya tsakanin Safa da Marwa ya rinka sifanta irin tsananin matsananciyar buƙatar da ke tare da sayyidatuna Hajar yayin da take neman abin da za ta rayu a kansa ga kanta da jaririnta matsananciyar buƙatar da take da ita zuwa ga Allah kan Allah ya bata ruwan sha ko Allah ya bata wani abinci ko Allah ya bata taimako da ɗauki to kai ma ka rinka sifanta wannan matsananciyar buƙatar ta Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka zunubanka dan kana cikin halin halaka akan saban Allah da kake kai wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda haka yayin da kake sa'ayi ka rinka jin buƙatuwarka ga Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka zunubanka shi yasa aka ruwaito Abdullah ibn Mas'ud yayin da yake yin sa'ayi banda addu'ar da ake yi akan Safa da addu'ar da ake akan Marwa wanda zamu bayanin su yayin da yake tafiyar yana yawan faɗi rabbi ighfir warham wa'fu amma ta'lam innaka al'azzul akram Allah ka ji kai kai gafara Allah kai rahama kai gafara kuma kai afuwa akan abin da ka sani kai ne wanda yake mafi buwaya kuma mafi karimci abin da yake sani kenan to wannan ana so mutum yayin da yake sa'ayi ya yanka istisharin wannan da kuma dai ambaton Allah da girmama cewa wannan yana daga cikin girmama wato alamomin addinin Allah domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Aisha wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi Hasan yace kuma Hasanun sahih yace innama ju'ila at-tawafu bil bait wa bayna as-safa wal marwa wa ramyil jimar li iqamati dhikrillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya yin tawafi da dakin Allah da kuma tsakanin Safa da Marwa da jifan aljamarat an sanya wa'annan ayyukan ibada ne domin tsayar da ambaton Allah mutum ya rinka tunawa da Allah da baki da zuci to wannan shine asalin wannan ibada kamar yadda ya zo a cikin kissa to shi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sab'atu ashwaq, sau bakwai. Sau bakwai ma'ana tafiya sau daya, dawowa sau biyu. Ba ka je ka dawo shine sau daya ba, kamar da wasu malamai suka tafi akai. Hadda Ibn Hazm shine Imam Ibn Taymiyyah yake ce masa Allah ya ji kan Ibn Hazm bai aikin haji ba, da yayi aikin haji zai san cewa an aka ce haka ake sa a yi da wahala. A ce ka je ka komo shine sau daya, dalilin cewa ka je shine sau daya ka dawo shine sau biyu shine hadisin Jabir da ya sifanta hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'i tsakanin Safa wal Marwa, yabtadi'u bis Safa wa yantahi bil Marwa thumma ya'udu ila Safa, falamma kana inda akhir sa'ihi wa huwa inda al Marwa qala, sai yace yayin da yake karshen sa'ayin sa alhali yana kan Marwa, sai yace kaga tun inda kamar a ce ka je Safa, ai daga Safa ka je Marwa sannan ka dawo Safa shine daya, da zai zaman to yayin da ya kare sa'ayin aina zai kare a Safa, zai kare. Amma da yace yayin da ya kare sa'ayin sa a Marwa, ya nuna kan cewa ka tafi daga Safa ka je Marwa shine sau daya. Wannan shine, kuma wannan shine kusan abin da jamaahirin malamai suke akai. Akwai wadansu wanda suka faɗa haka, kamar yanda Ibn Hazm ya faɗa cewa ka je ka dawo shine sau daya, amma wannan magana ce ta kalilan daga cikin malamai. Zahirin hadisi abin da ya nuna shine wannan, kamar yanda nan malam mai iziya ya faɗa, yace yabtadi'u bis Safa wa yahtimu bil Marwa, ya fara da Safa ya kuma kare da al Marwa. Kuma ana yin sa'ayin nan ne daga an gama tawafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tawafi yayi raka'a biyu, yayi sallah raka'a biyu, sannan ya sha Zamzam, sannan ya koma ya sumbaci ya shafi Hajarul Aswad, sannan ya fita zuwa ga Safa ta kofar Safa. Yayin da ya kusa da dutsen Safa sai ya karanta inna Safa wal Marwata min sha'airillah. To anan wajen kawai abinda zaka ce kenan, inna Safa wal Marwata min sha'airillah, ko ka za ka karanta har karshen aya wajahan ga malamai. Mafiya yawan riwayoyi da hadisai da suka zo akan wannan kawai cewa suke inna Safa wal Marwata min sha'airillah, ba sa cewa hatta ya cika aya zuwa faman hajjal baita awi itamara. Yawa-yawan riwayoyi haka suke cewa inna Safa wal Marwata min sha'airillah, don haka waɗansu malamai suka ce anan kadai za ka tsaya, waɗansu kuma suka ce a'a tunda wannan juz'i ne na aya, a zahir mutum zai karanta ta har zuwa ƙarshenta, wallahu ta'ala a'lam. To sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce nabda'u, a wata riwayar abda'u, muna farawa, a wata riwayar ya ce ina farawa da abinda Allah ya fara da shi, wato da As-Safa kenan. To sannan ya hau kan dutsen Safa. Na'am, wallahi al-zahir wajen riwayoyi din kawai inna Safa wal Marwata min sha'airillah shine, domin duk hadisan ba sa cewa ila akhiril aya, ko kuma al-aya, ka karanta aya har karshenta, kawai iyaka nan wajen suke takaitawa. Amma idan mutum ya karanta har zuwa karshenta, wala ba'sa alaihi, tunda yana daga cikin babin az-zikr. Wala yasihu illa bi taqaddumi tawaf, sa'ayi baya inganta sai idan tawafi ya gabace shi, wato ma'ana sai kayi tawafi sannan zaka yi sa'ayi, baka zuwa kaje kai tawafi kaje zaka yi sa'ayi shi kadai. Alal misali kace kai tawafi yau, gobe kaje kai sa'ayi, ko kai tawafi ranar sallah sannan ka koma Mina, bayan an gama kwanakin Mina ka zo kai sa'ayi. Idan dai har zaka yi sa'ayi to sai kayi tawafi kafin sa, shi yasa yace wala yasihu illa bi taqaddumi tawaf, baya inganta sai da gabatuwar tawafi kafin sa. Domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadar da tawafin da sa'ayin sa tare da tawafi, bayan tawafi kuma ya ce lita'khudhu anni manasikakum, wannan shine mafi inganci. To waɗansu malamai sun ce akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin Ibn Khuzaima, da cikin waɗanda suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ranar sallah, wani yazo ya ce masa sa'aitu qabla an atuf, nayi sa'ayi kafin na yi tawafi, yace if'al wala haraj, je ka kai babu laifi. Kaga zahirin wannan ya nuna ba sharadi bane kenan, domin cewa nayi sa'ayi kafin na yi tawafi, yace ka je kai sa'ayi abin, je ka kai tawafinka, ma'ana sa'ayin nasa yayi daidai kenan, duk da yayi shi ba tare da ya zo bayan tawafi ba. to don haka wadansu suka ce ba sharadi bane. Amma as-sahih wannan hadisin baya warware wancan sharadi, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo ya tambaye shi cewa lam ash'ur, ban sani ba. A wata riwayar aka ce yace nasitu, ya manta sannan yayi wannan. Saboda haka yana fadan ana an zo an tambaye shi ne a halin mantuwa da rashin sani, ba halin ganganci ba. Dan haka idan mutum bisa mantuwa ne ya zamanto yaje sa'ayi ba tare da yayi dawafi ba, kawai yaje bai ya manta cewa sai an yi dawafi ake yin sa'ayi, yana zuwa daki kawai, yana zuwa harami kawai sai ya kama sa'ayi bisa mantuwa, to nan ba za a ce masa sa'ayinsa bai yi ba. Sai a dauki wannan hadisin na Abdullah ibn Amr ibn al-As, a ce masa if'al wala haraj, ka aikata babu laifi. Wanda yake wannan riwaya ce daga Imam Ahmad ibn Hanbal, yace babu laifi ga wanda yake ya manta ko wanda yake bai sani ba, wanda yake jahili ko wanda yake bisa mantuwa sai je sa'ayi kafin ya tawafi, babu laifi. Amma idan mutum yana sane, idan mutum yayi da ganganci, to sai ya zo ya sake yin sa'ayinsa, yayi shi bayan yayi tawafi. Mutum bai sani ba, kawai je tawafi, ai mutum ya ganga da gangan kawai yace bari yaje tawafi, yaga yanzu babu cikowa, bari yaje yi sa'ayi, ya duba cikin harami yaga kan cewa wajen sa'ayi warawara, yace yanzu kafin in ce zan je ne tawafi wajen nan zai dinke, bari in je in sa'ayi, daga baya in yaso sai in je in tawafi. Kaga da gangan yayi kenan, yana ganin yana da dabara. To anan wajen sai a ce masa a'a, wannan sa'ayin da kai bai yi ba, sai ka je kai tawafi sannan ka zo ka sake yin sa'ayi. Amma da cewa kai ai ban sani ba, ko kuma na manta, ko kuma ai nayi rafkanuwa na dauka na riga nayi tawafi, ashe ban yi tawafi ba sai na je ne sa'ayi, tace to babu komai, sa'ayin ka yayi. Wannan shine mazhabar Imam Ahmad, kuma shine wanda hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yake nunawa, domin kowane hadisi zaka kayyade shi da halin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shine, saboda tambaya tana cikin juz'i na jawabi. Da yace babu laifi yana nufin a halin da aka tambaye shi, na wanda ya tambaye shi yace bai sani ba yayi wannan, saboda ka a halin rashin sani ko mantuwa sai a bashi wannan jawabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Amma a halin yi da gangan ba za a bashi wannan jawabi ba, domin hadisin bai nuni ga haka ba. An fahimta ai ko? Na'am. Wala yushtaratu an yakuna at-tawafu wajiba, ba sharadi bane tawafin ya zamanto wajibi. Ma'ana tawafin da yake gabatar sa'ayi ba dole ne sai ya zamanto tawafi wanda yake wajibi ba. Alal misali, kaje kayi a Annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai tawafin da yayi a tawaful qudum, yayi farkon zuwa Makka sannan yaje ya sa'ayi, sa'ayi ɗaya kawai yayi, shine wanda yazo bayan tawaful qudum. To kuma a wajen waɗansu malamai tawaful qudum ba wajibi bane, kamar yadda yake wajen jumhurin malamai sabanin Imam Malik da yake ganin wajibi ne, amma dukkan sauran malamai suna ganin tawaful qudum ba wajibi bane. To kaga sa'ayi yazo bayan tawafi wanda yake ba wajibi ba. To haka zalika kai ma idan alal misali kayi tawafi sai gajiya ta zo maka, kana ganin ba za ka iya yin sa'ayi ba, sai ka ce bari, kuma gashi lokacin hajji ne, kana hajji ifradi ko tamattu'i ko ma wani hajji ne, in dai kai tawafi dole ya kamata a ce kayi sa'ayi ko a ranar, ko kuma idan kamar ifradi kake ko iqrani za ka iya jinkirta shi zuwa ranar sallah. Amma sai ka ji gajiya ba za ta baka kai sa'ayi din ba, sai ka koma ka kwanta, daga baya ka ji kana da nishadi ba ka so ka jinkirta sa'ayi har sai ranar sallah tare da tawaful ifada, to a lokacin nan idan ka dawo masallaci kace za ka yi tawafi, za ka yi sa'ayi, to sai ka sake yin wani tawafi tukuna na sunna na nafila, an kai wannan tawafi na nafila to sannan sai ka sadar da shi da sa'ayi. Wa yustahabbu fihi shurutus sala, mustahabbi ne a cikin sa'ayi a cika sharuɗan sallah tare da shi. Menene sharuɗan sallah? Ai sharuɗai waɗanda suke sune wato kamar wato tsarki, wato tsarki daga babban kari, wato tsarki daga janaba, tsarki daga haila, da kuma tsarki daga karamin kari, shine tsarki daga abin da yake kare alwala, ya zamanto kana da alwala wato kana da tsarki da zaka iya yin sallah mustahabbi ne ba sharadi bane ba wajibi bane dalilin lashin wajibci shine riko tare da asal tunda asali ibada ce wanda aka shar'anta yin ta ba tare da an ratiya ta tare da wato cewa sai da sarki ba safanin dawafi da aka sifanta shi tamkar sallah kaga an bashi sifa ta ibadar da yake an shar'anta mata sharudan sarki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi dawafi farkon abin da yazo yi da farkon abin da yake shigo makka shine yayi alwala sannan ya fara dawafi wanda wannan yana nuna kan cewa illar yin alwalan nan domin ayi dawafi ne to amma sa'ayi daban ne sai dai kasancewar ya sadar da sa'ayin sa tare da dawafi wannan ya nuna kan cewar a wato ana so mutun ya zamanto a cikin alwala kuma dalili na biyu da ake so a zamanto mutun yana da alwala yayin da zai yi sa'ayi shine wannan ambaton Allah ne ambaton Allah kuwa ana son a yi shi a cikin halin kamala kamar yanda yayin da mutun zai tilawa alqur'ani koda ba da mushaf zai yi a hannunsa ba zai yi ne a cikin zuci zai yi ne daga hadda mustahabbi ne ya zamanto yana da alwala saboda samun kamala ta halin bawa a wajen Allah jalla wa ala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai kiyaye alwala sai mumini saboda haka wannan ya nuna cikar sifar imani ce yayin da mutum yake cikin alwala dan haka wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna istihbabin mutum yayi alwala yayin da zai yi dawafi haka sauran sharuɗai na sallah kamar sutur shi al'aura shi ma wannan mustahabbi ne amma ba wajibi bane mutum ya zamanto cewar yayi dawafi da yayi sa'ayi alhali al'aurarsa tana suturce duk da yake mustahabbi ne saboda kasancewar wannan aiki ne na ibada da mutum zai yi sa'ayi ba shi da alwala babu laifi sa'ayinsa yayi da mutum zai yi sa'ayi a halin janaba ko mace mai haila sai sa'ayi a halin hailarta kamar alal misali ta yi tawaful ifada tana gama tawaful ifada sai ta ji zubar al'ada to anan wajen sai mu ce mata ba sai babu komai ki je ban daki ki sanya ki tsaftace jikinki ki sanya kunzugu ki zo ki sa'ayi sai ta zo ta yi sa'ayinta waɗansu suna cewa ainihin wajen masallaci ne ko mai haila ba ta shiga masallaci ganin cewa sahun sallah yana saduwa da shi kuma za a iya itikafi a wajen sabanin da wajen sa'ayi baya tare da masallacin saboda haka waɗansu suna ganin mace mai haila ba za ta shiga nan wajen ba saboda ba a cikin masallaci yake ba amma dai abinda malamai suka yi fatawa da shi yanzu musamman dai na ga fatawar irin su Sheikh bin Baz da Sheikh Al-Uthaymeen shine kan cewar za ta iya yin sa'ayi ba sa ba mu hukuncin wajen sa'ayi hukuncin cikin masallaci saboda haka suna cewa mace mai haila za ta iya yin sa'ayinta tunda shi tsarki daga haila ba sharadi bane na yin sa'ayi kamar yadda ke sharadi na yin tawafi ghayr al-istiqbal wato mustahabbi ne sharuɗan sallah mustahabbi ne a ga sa'ayi banda istiqbal abin yake nufi da al-istiqbal wato fuskantar kibla wannan ba sharadi bane kun san daga cikin sharuɗan sallah akwai fuskantar al-kibla to ba za ka ce shi ma wannan sharadi bane ga mai yin sa'ayi tunda kenan zai tafi a kaikaice yana tafiya yana juyawa yana kallon Ka'aba in kace mustahabbi ne haka to wannan baya daga cikin abinda aka soyar abinda aka soyar wato sharuɗan sallan da suke za su yiwu a yi su a cikin sa'ayi wal muktu ala safa wal marwa da tsayuwa akan safa da marwa wato ba kawai ka je ka wuce ba idan ka je kan safa ka tsaya idan ka je kan marwa ka tsaya ba kawai ka wuce da safa din ba kamar yadda waɗansu suke yi waɗansu kawai sai su taho kawai su zagaye sai su koma kamar yadda suke yi wajen tawafi kasan tawafi ba a tsayawa a ko'ina to a sa'ayi mustahabbi ne a saurara akan as-safa a saurara akan al-marwa gurgudan saurarawar gurgudan yadda zaka yi addu'ar da aka ruwaito shine abinda ake so shi yasa sai malam yace waddu'a'u alaihima da yin addu'a akan su yin addu'a as-safa da yin addu'a akan marwa domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hawo kan safa وحد الله وكبر ثلاثة سي يا يواتو كديت الله يقول لا إله إلا الله وكبر ثلاثة يكبر سوءه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده wato yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi mulki da yabo nasa ne kuma shine mai iko bisa komai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai ya cika alƙawarinsa ya taimaki bawansa ya rusa rundunonin kafirai shi shi kadai wato ba tare da an yi wani yaki ba shi da kansa kawai ya rusa su yayi mu musulmi yaki yabo ne ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan yabo a wannan waje kuma yana fuskantar kibla dan da idan da ya hau kan safa din sai da ya dubi Ka'aba to yanzu saboda gini ba lalle kace za ka dubi Ka'aba ba abinda ya kamata kai sai ka duba ka ga inda layin nan da aka sa na sallah akwai alamomin layin sallah hatta ya hau kan gefen dutsen safa din in ka hau sai ka tsaya a daidai shi yanda zai zama to kana fuskantar alqibla ba ka juya ma alqibla baya ba ko ka kai ko ka fuskanci gabas ako ka fuskanci dama da ita ko hagu da ita aka kalli inda Ka'aba din take sannan kai wannan addu'a kana mai daukaka hannunka dan raful haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka hannu yayi addu'a sannan bayan yayi wannan addu'ar sai ya roki Allah sannan ya sake yin wannan addu'ar wato yayi la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la har zuwa karshe sannan ya sake yin addu'a yayi haka har sau to wannan shine cikakke sunna wajen yin sa'i yayin da mutum ya zo kan safa a farkon farawa kafin ka fara kace inna safa wal marwa min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bi sannan idan ka kafin ka hau kan dutsen kenan yayin da ka zo kusa da safa yayin da ka hau kan dutsen sai ka juya ka fuskanci kibla sannan ka daga hannunka kai wannan hailala da kabbara sannan kai wannan kirari ga Allah madaukakin sarki da yabo a gare shi sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a ka roki Allah daga abin da kake suna alkhairin duniya da lahira akwai wanda aka mafi kyau shine kai addu'a waɗanda addu'o'i wanda suke al-ma'thura wanda aka roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai an roito daga Abdullahi ibn Umar doguwar addu'a da yake yi akan dutsen Safa a Imam Nawawi da Ibn Qudama duk sun kawo Imam Nawawi a cikin littafinsa Al-Manasib Ibn Qudama a cikin Al-Mughni ya kawo wanda idan mutum ya iyaye wannan in mutum bai iya ba littafin nan na addu'a wanda ya kawo addu'o'i da suka zo daga Al-Qur'ani da Sunna mutum ya rike shi ya karanta su to amma kada ba a ce wannan wai ba za ka yi wata addu'a ba sai wannan za ka iya addu'a ka roki Allah daga abin da kake so na duniya da lahira da yaranka ko da larabci in ka iya larabci an fi so ka yi da larabci in baka iya ba ka yi da hausa ka roki Allah daga alkhairin duniya da lahira sannan ka sake komawa ka sake yin wannan hailala da kabbara da in la ilaha illallah wa la sharika lahu har zuwa karshe ka sake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka sake addu'a ka sake komawa kai haka har sau uku to sannan sai ka gangaro idan ka gangaro kana yin zikiri tsakanin tafiya a cikin tafiyarka kowane irin zikiri kai yayi daidai amma idan kai abinda aka rubuta daga Abdullahi ibn Mas'ud yana da kyau saboda waɗannan bayin Allah su ne waɗanda suke zababbun Allah saboda haka abinda suka kasance a kai da taufikin Allah ne jalla wa ala kamar yadda aka rubuta yana yi rabbi ghfir warham wa'fu amma ta'lam wa anta al-a'azzul akram ko innaka al-a'azzul akram kai kana yi babu laifi ma in karatun Qur'ani ne zaka iya karatun Qur'ani ko kai ta istighfari ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko albaqiyatus salihat ko kuma kana yi din kana addu'a yayin da kake tafiyar ya zaman to roko kake yi addu'a kake yi bukatun naka suna da yawa yafi karfin a ce kawai addu'ar da kai a safa ta isa har a cikin tafiyar ma akwai sauran bukatu da barga ka gama fadan su ba to a cikin tafiyar ta kace kai tai har ka je ka hau kan safa in ka hau kan safa kamar yadda kai akan marwa shi ma zaka haka zaka yi ka juya ka fuskanci alqibla kai hailala kai kabbara sau uku kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada zuwa karshe kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a sannan ka sake komawa ka sake wannan hailala ka sake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a, ka sake komawa kai wannan hailala, ka sake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a, to sannan sai kuma ka gangaro zuwa Safa, haka zakai har sau bakwai. Yace walaysa fi dhalika had, babu wani iyaka a cikin wannan addu'a, wato ba iyakan ce sai ga addu'ar da zakai ba, kowace addu'a ce kake so kai, duk da an so kai sau uku amma babu haddi, in kai sau ɗaya ma yayi, amma in kai sau uku kai koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shi haka yi. وليحذر مما يفعله بعضهم من الجري من الصفا الى المروه يكيايي ابن دو دان سو سكيي نا غودو دغ صفا هيا زوا غ مروه كاغا اشي با تين با ا لوكاتين ما اكي با تين ا لوكاتين تين ا لوكاتين وادنن مالامي باين الله ددا متاني اكي ايرين وانن وادن سو سون كغوسو سكي سي غما سورا ها غباكي داي ساي اين ا غوجه سكيي تين دغ فرغو حق قرشي ا غوجه سكيي to mutum ya kiyayi wannan, domin idan yayi haka ba za a ce sa'ayin sa yayi amma ya bar sunna, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gudu yayi ba, gaggawa yayi, kuma yayi sassarfa ne kawai yayin da ya gangaro cikin wadi, daga inda aka sa alamun nan, da alama ce ake sanyawa wata koriya, to amma yanzu kun ga fitila ce ake sawa, koriyar fitila wajen da zaka fara gudu da wajen da zaka kare. وانما يسرع الرجل دون المراه بين الميلين الاخضرين, نمجي شيني كداي yake yin gaggawa yake sassarfa tsakanin alamomin nan koraye guda biyu wanda aka sanya su a gefen masallaci, da a jikin bangon masallacin suke, yanzu kuma aka sanya su a rufi, wato a jikin a rufin masallacin a rumf wato a soro a rumfar kenan, a rufi din aka sanya su, wanda yake nuna ga farkon fara gudun, ga farkon wajen da ake farawa, ga ƙarshen da ake, shi ma lil rajuli duna al mar'a, ga namiji banda mace, mata ba sa yi, me yasa? Saboda su mata yin haka din zai zamanto zai kai ya zuwa ga al'aura su ta bayyana yayin da suke gudu, shine har waɗansu za su ce to ta yaya za a yi, asalin wannan gudu mace ce ta yi, amma kuma yanzu a ce mata ba za su yi ba sai maza, bayan asali mace ce ta yi, ya wuce masa to ai malam lokacin da wannan matar ta yi babu wannan miji a wajen da zai ganta, yanzu kuma mata, yanzu kuma mace tana tare da maza, saboda haka hankali na nuna duba dubi yazo duba da wato dalilai na shari'a shine nuna kanta maka takaice wannan hali ga maza banda mata, domin mace yayin da za ta yi wannan zai kai zuwa ga waɗansu abubuwa wanda suke mahduratu, abubuwa da ba a yarda da su ba a cikin shari'a su faru, wanda a yayin da ita ummu Isma'il ta yi babu wannan, ita kadai ce, saboda haka hatta nan mutum ma namiji yayin da yake tafiya shi da mace yake sa a yi, ana kuma da cinkoso, sai ya zo a kan yin mustahabbi ya yi gudu ya kai inda ya gama yana jiran matarsa ta zo ya neme ta ya rasa ta bata, watakila shiga cikin wani halin kakanuka yi, ya zamanto kan cewa ga baki ɗaya ibadatarsa ba zai yi a cikin hankali ba, to anan wajen abin da ya kamata sai ya bar wannan sunna, ya bar wannan fi'ili na mustahabbi, ya tsaya tare da matarsa, saboda akan yin mustahabbi zai je ya sanya kansa a cikin haraj, saboda addinin musulunci ya zo da raf'ul haraj, babu tsanantawa, abinda duk zai kawo sauki shi ake dubawa, idan ya tafi ya bar matarsa ta bata, wannan akwai takura a gare shi ko babu takura? To in ku akwai takura, shari'a ba ta san mutum takura, Allah ta'ala yace ma yuridullahu liyaj'al alaykum fid din min haraj, Allah baya nufin ya sanya muku wani matsi a cikin addini, abinda zai matsa muku Allah baya so, saboda haka saboda wannan ka'ida sai a bar wannan sunna domin a tsira daga wato samun wannan matsi da takura. Haka dalika wajen hawa kan dutsen Safa, ita ma idan mace wajen hawanta zai zamanto za ta cakuduwa, za ta shiga cikin cakuda da mata, ba za ta tsaya ba, kada ta hau, sai ta tsaya kawai a daidai nan gefe, domin inda aka sanya alamar da waɗannan hanyar masu tura kuran nan, iyakar alamar Safa ɗin kenan, idan ka zo daidai nan wajen ka zo Safa ko da baka hau tudun ba, saboda haka idan kai sa'ayinka ya cika, amma in ka hau sama shine ka ƙara ka tabbatar da sunna, amma nan daidai iyakar, daidai shine iyakar inda ake fara tawafi, dan yayin da aka tsara abun haka da wannan sifar aka tsara shi, kamar yadda malamai suka tabbatar, Sheikh Al-Uthaymeen da sauran malamai da suka yi bayanin aikin hajjin su haka suka nuna cewa daga zarar iya idan mutum ya takaita sa'ayin sa daga inda wato masu wannan tura kura suke farawa su kare to yayi sa'ayi a daidai inda yake ya fara daga Safa ya kare zuwa ga Marwa walau ramala fi jami'i sa'ayhi ajza'ahu da zai yi sassarfa a sa'ayin sa gabaki daya wannan ya wadatar yayi daidai sai dai ya bar sunna domin sunna shine yayi tafiya a inda ake tafiya sannan yayi sassarfa a inda ake yin sassarfa wa kad asa amma in yake haka ya wato ya mugusta ya munana abinda yayi bashi da kyau domin ya bar sunna wa kadhalika law lam yarmul bil kulliya haka zalika da bai yi ramlu gabaki daya ba bai yi sassarfar ba kawai yayi tafiya gabaki daya a cikin sa'ayin hatta inda ake yin ramlu din sai bai yi ba shi ma nan wajen sa'ayin sa yayi amma ya bar sunna wa kad dukkan wanda ya bar sunna da gangan wannan faqad asa ya mugusta yayi mummunan aiki ba wai yayi laifi ba amma yayi makruhi kasancewar wato ba zai samu ladan sunna ba kuma ya ganganta barin sunna wanda kai yake ba a san yin haka sai dai wanda ya haka bisa uzuri kamar wanda muka faɗa yana tare da mace ko yana tare da mata ko yana tare da yara ko yana tare da tsofaffi da ba za su iya yi ba to anan wajen sai ya zamanto ya hakura da yin anrablu din arrukunur rabi rukuni na hudu alwuqufu bi arafa tsayuwa akan tsayuwa a arafa tsayuwa a arafa sa'atan min lailatin na min lailatin nahar sa'a guda daya wato wallo sa'a anan yana nufin wani lokaci juz'i na lokaci min lailatin nahar na daren babbar sallah daren kwanan Muzdalifa kaga bai ce da rana ba domin tsayuwa ta rana ba ita ce ba shine wajibi ba ba shine rukunin ba tsayuwar dare ne idan idan kasa tsayuwar dare shine tsayuwar rana juz'i na ranan wannan wajibi ne amma idan ka samu tsayuwar dare shine ka samu tsayuwar Arafa dalili cewa tsayuwar alwuqufu bi Arafa rukuni ne shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace alhajju Arafa haji shine Arafa haji shine Arafa kuma yace a cikin hadisin Urwata bin al-Mudarris yayin da yazo Muzdalifa yace man salla salatana hadihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa kad waqafa qabla dhalika fi ayyi sa'atin min laylin aw naharin bi Arafa faqad tamma hajjuhu wa qada nahbahu wanda yayi salla ya tsaya tare da mu anan a Muzdalifa wanda yayi salla da mu anan Muzdalifa wato sallar asuba wa tsaya tare da mu har muka tafi daga Muzdalifa muka yi tsayuwar Mash'arul Haram alhali ya tsaya a Arafa a kowane juz'i ya samu na dare ko na rana ya tsaya a Arafa to wannan ya cika hajjin sa ya kuma cika alkawarin sa to kage ya tabbatar da cewa indai har ya riga ya tsaya a Arafa ya cika hajjin sa mafhumin sa wanda bai tsaya a Arafa bai cika hajjin sa ba kuma wannan ijma'i ne babu wanda ya saba cikin malamai cewa tsayuwa Arafa rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji saboda wannan hadisi na fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam alhajju Arafa kuma a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhajju Arafa hajji shine Arafa dan ana cewa Arafa bil ifrad ko kace Arafat bil jam'i diddai abinda ake nufi wannan wajen ne wannan bigira wannan filin na Arafa shine ake ce masa Arafa ko kace Arafa ko kace Arafat kamar Adriat ne Adriat kaga shi ma alam ne to kamar yadda Arafat shi ma ya zamanto alam yace alhajju Arafa waman faman adraka Arafat fi lailati jam'in qabla an yatlu al-fajr faqad adraka a cikin sahih ibn Hibban yace wanda duk ya riski Arafa a cikin daren babbar sallah lailatul nahar qabla an yatlu al-fajr kafin al-fajr yake to faqad adraka to wannan ya riski haji shi yasa wani mutum yazo wajen sayyidina Umar ya same shi Amina yace ya amiral mu'minin ai ni ta nake jiya ne Arafa saboda haka naje filin Arafa sai ban ga kowa ba gashi na dauko haji na dauka jiya ne Arafa ashe ku jiya ne ranar sallah naje na tsaya filin Arafa ban ga kowa ba sai sayyidina Umar yace to shikenan je ka kai dawafinka kai sa'ayi kamar yadda shi umra shekara mai zuwa ka zo da haji sannan kai hadaya amma haji ya kuce maka tunda baka samu Arafa ba ka zo mutane an gama Arafa an tafi wannan shine hukuncin sayyidina Umar kuma wannan shine ba wanda ya saba masa cikin sahabbai dan haka tsayuwa Arafa shine rukuni daga cikin rukunnan aikin haji wanda babu shi babu haji ga wanda bai samu tsayuwa a wannan filin na Arafa ba kuma abinda ake nufi da al-wuquf din wato mutum jikin mutum ya kasance a wajen ba wai ya tsaye tsaya a wajen ba ko a kwance yake a wajen ko mutum ne wanda yake cikin sa ya shanye aka kai shi wajen ko kuma ya kare kamar yanda zaka ga hukumar Saudiya suka yi ga marasa lafiya wanda suke amma suna cikin hayyacin su da wanda suka kare a cikin aka yi hadari suka kare sai a sa su a cikin motocin ambulance sai a je a tsaya da su a cikin filin an tsaya da su a cikin filin sai a dawo duk sauran abubuwan a san yadda za a yi ta da komada in dai an tsaya a nan to za a san yadda za a gyara hajjin a ta da komada to shi zai yi kokari a kai mutum dai a cikin filin ya zamanto cewar an je an tsaye da shi to ya laita da waɗanda irin waƙi'a take afkan musu sun je da niyyar aikin hajji a ce an kama su bisa kuskure ko a ce sun zo da ba su ɗauko takarda ba alhali kuma alhazai ne ko kuma kamar yadda za ka ga an yi wani a ce wai ya yi yankan aljihu bayan kuma watakila ba yankan aljihu ya ba su ma ya kamata ƴan fursuna irin wannan ai su ma a kai su su tsaya a Arafa din a cikin ko da a cikin Black Maria din ne a kai su tunda dai sun zo daga baya kafin a samfara su a kai su su tsaya su samu aikin hajjin amma ba sai hajjin su daban laifin su daban kwarai da gaske والوقوف راكبا افضل سيوا عرفه راكبا احي افضل يافي wato ka zamanto kana kan abun hawa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan yayi sallah a masjid namira ya azhar da al-asr ya khutba sai ya taho zuwa jabalur rahma ya sanya dutsen a gaban sa ya tsaya a bayan sa domin a Makka yamma take a tana yamma da Arafa to saboda haka ya tsaya a bayan dutsen domin yayi masa inuwa in tunda rana tana yamma sai yayi masa inuwa sai ya tsaya daga baya to kuma tsayuwar a nan wajen ba wai dan ya fi falala bane ya tsaya a nan dan ya sami inuwa dan haka sai ya ce waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif na tsaya a nan gabaki ɗayan Arafa wajen tsayuwa ne to dan sai kaga sun azama kansu wai sai sun je daidai nan wajen kuma ma wai su an aka ce wai abinda ake nufi ka san yawanci abinda muke fassara tsayuwa Arafa hawan Arafa ake cewa hawan Arafa an hau Arafa saboda haka hawan Arafa hawa kan dutsen shi kuwa a cikin littafin fiqh abinda ake cewa al-wuquf tsayuwar Arafa tsayuwar Arafa ake cewa ba hawa kan Arafa ba to mutane sai su rinka ganin kan cewa in ba su je sun hau wannan dutsen ba su yi hawan Arafa ba to wannan kuskuren ya zo daga cikin wannan fassarar shi kansa kuskure ne a wannan fassarar ba hawan Arafa ba ne ba wani dutse da ake hawa to sai ya ga mutane su bar masaukinsu su ce za su tafi wajen da yawa a nan suke bata da yawa a nan suke bata kuma ka je mutum ya je ya jigata a wajen tafiya da wajen dawowa da neman masauki saboda haka lokacin da ya kamata ya baya lokacin da ya kamata ya dauka wajen addu'a da istighfari da ibada ya tafi da shi akan bulumbituwa ya je ya bata saboda haka shine wannan sai ya zamanto maimakon hajji je ya hajijiya kamar yadda ake cewa ko da yake da yayi hajji tunda ya tsaya a Arafa amma yana daga cikin abinda ake so ranar Arafa mutum duk abinda zai yi da zai sanya shi ya bijirar da kansa da fitina bai yi ba yana daga cikin fitina tunda yayin da mutum zai ta yawo kwararo za ka yi ta ganin mata watakila ba a sifa wadda ta dace ba musamman masu irin sayar da kaya din nan masu sayar da abinci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan game da Arafa ranar Arafa wannan rana ce wanda duk ya tsare jinsa da ganinsa Allah zai yafe masa wanda duk ya tsare jinsa da ganinsa Allah ko dan ka samu wannan ka zauna baka je ko ina ba ka zauna waje daya in ma za ka je ka shiga cikin mota kaga shikenan sai ka je ka shiga cikin mota ka zauna akan mota ka zauna a ciki ko da yake akan motan ma za ka yi ta ganin mutane masu kai komo amma kai zaman ka dai a haima shine yafi to amma nan yana cewa ka tsaya al-wuqufu rakiban afdal, kai tsayuwa Arafa akan abun hawa shine yafi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwar sa ya tsaya, tunda yayi sallah da yaje ya tsaya ya zauna akan taguwar sa ya daga hannunsa yana addu'a, yana addu'a, yana addu'a, bai bar wannan wajen ba sai da rana ta fadi, kuma bai yanke ba sai da aka kawo masa wajen can da la'asar taylis aka kawo masa ana tajjayayya cewa shin azumi yake ko ba azumi yake ba. Sai Ummu Habiba tace zan muku maganin abin, sai ta dau sai ta tura aka kai masa koko na madara, sai ya karba ya rike, yana rike da ragamar taguwar sa da hannu daya, yana rike da ita sannan ya karba ya sha. To haka ya tsaya yake addu'a. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci gabaki daya haka ya tsaya yana addu'a. To amma muku kaga akwai lokacin cin abinci, bayan akwai lokacin cin abinci akwai lokacin bacci, sannan bayan nan akwai lokacin da za a zo a danyi hira tukuna ayi waya a ce ai muna Arafa, to yaya me addu'a me zan maka, duk ya gama lokacin akan wayar, sannan kuma can, sannan kuma sai a tashi a je ayi alwala, sannan a zo a samu waje a ce za a dan tsaya, bai fa ai minti 30 ba, minti 40 shikenan, sai kuma a ce ai ya kamata a je a shiga mota a tuhu. Na'am, to akwai masu eh da yake akwai masu yin wa'azi, yana da kyau yin wa'azi din, ai babu laifi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ranar Arafa, ko mutane tunda yake ba zuwa masallacin suke ba su ji huduba, babu laifi a cikin haimomi a rinka yin wa'azi dan a tunatar da mutane kan abin da ya kamata su yi din. Amma dai lokaci ne wanda yake wato mutum daidai bakin gurgurdansa ya samu yayi kokari ya amfani shi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da yazo kafin ya shiga da hantsi ya iso Arafa, da hantsi ya iso, kafin ya shiga Arafa aka yi masa rumfa kubba, ya shiga ya huta a nan, sai da zawali ya yi tukuna, sannan ya shiga cikin filin Arafa zuwa Namira ya yi sallah, sannan ya je ya tsaya a nan ya tsayuwa Arafa. Kaga hikimar da yasa aka hada azhar da la'asar a farkon lokacin azhar, aka yi jam'u taqdim dan a baka isasshen lokaci na addu'a, wai kada ma ka shagalta da yin alwala da yin wata sallar, ya zamanto ka rage lokacin addu'a din, shi yasa aka kyale maka wannan lokacin domin addu'a. Amma sai ga wani wannan lokacin da aka bashi mai tsawo lokaci ne a bashi kuma da zai amfani da shi domin yin wani abu wanda yake ba shine abin da ya kawo shi wannan fili ba, saboda haka wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi damar aikin haji ko sake aikin haji, ya kula da irin wannan, ya kula da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan tsayuwa da yanda ya dauki wannan rana. Haka zalika aka rawaito sayyidina Umar, sai Abdullahi ibn Umar aka ce yanda ya tsaya yana addu'a har mutane tausayinsa suke ci, rashin wato sassautawa da rashin hutawa har sai da rana ta fadi. Na'am, hantsi ana nufin kamar irin wajen 8:30, wato hantsi yana farawa dai tun daga irin fitowar rana ta dan sama har zuwa wajen wato tsananin hantsi, lokacin da hantsi zai kai lokacin tsananinsa gab da zawali, irin wajen karfe 10:12 saura kwata din nan haka, lokacin rana ta yi zafi, da shine ake cewa hida tarmudul fisal, lokacin dan taguwa dan raƙumi ba zai za a ga ya tashi yana neman inuwa, domin da safe dan raƙumi zai zauna hatta cikin hantsi yana zaune cikin rana din, saboda ranar ba ta da zafi, amma daga zarar zafi ya fara irin wajen 10:30 din nan sai ga ya tashi yana neman inuwa. To wannan shine wato a'lan nahar kenan, wato shine mafi tsananin hantsi, hina tarmudul fisal, lokacin da wato dan taguwa yake jin zafin rairayi ya tashi yana neman inuwa, to lokacin ne aka fi so a yi sallar walaha, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta salatul awabin hina tarmudul fisal, illa an yakuna bidabatihi udhur, sai dai in akwai uzuri ga dabbarsa ga abun hawansa ba za ta iya tsayuwar ba, to sai ya kyale dabbar tasa ba ya zauna a kanta ba, in ya zauna to ba ta da karfin da za ta zauna. Wal qiyamu afdalu min al julus, tsayuwa shi yafi bisa zama, dan mutum zai tsaya zai iya tsayawa ya tsaya maimakon ya zauna shine yafi. wala yajlisu illa li ta'ab, kada ya zauna sai dai in ya gaji, daga ya huta sai ya sake mikewa. Wal wuqufu naharan ma al imami wajib, tsayawa a juz'in wuni tare da wato shugaban musulmi wannan wajibi ne. Kada mutum ya ce ba zai je ya tsaya da rana ba, yace shi zai yi zaman sa a gida sai da dare zai je Arafa. In yi haka a wajen Malik sai yayi yanka, wajibi ne ya tsaya juz'i na rana. Amma hadisin Urwat bin al-Mudarris ya nuna kan cewar ba wajibi bane. In dai mutum ya tsaya a juz'i na dare ya wadatar masa, ko bai tsaya a juz'i na rana ba. Ma'ana idan mutum bai zo Arafa din ba sai da rana, ai sai da dare yayi, ya tsaye-tsayewa Arafa da daddare, sannan ya gangaro ya taho da rana a cikin daren ya karaso Muzdalifa, ba za a ce sai yayi yanka ba, saboda ya bar tsayuwar juz'i na wuni sabanin mazhabar Malik. A mazhabar Malik sai yayi yanka. Yujbaru bid-dami idza tarakahu, za a yi zai masa jabr, wato zai yi kafara, wato zai miƙar da aikin hajjinsa idan bai tsaya a juz'i na wuni ba, bidamin da yanka, idan tarakahu, idan ya bashi. Yankan kuma anan wajen shine akuya ko subu'in saniya ko subu'in ragumi, ma'ana ka samu mutane shida wanda za su yi hadaya, da ragumi ka zamanto na bakwai sai ka bada kasanka, wannan sai ya zamanto yayi maka, ko kuma wanda suka yi musharaka za su yi da saniya sai ka bada kashi ɗaya cikin bakwai sai ya zamanto ya wadatar maka. In kuma kana da iko kayi da ɗan taure ko namiji ko mace, ko rago ko tinkiya, namiji ko mace ko tinkiya. Na'am, to wannan shine abin da ya danganci tsayuwa Arafa, wanda yake da shine muka cika rukunnan aikin hajji guda hudu. Dama malam ya ambata cewa rukunnan aikin hajji guda hudu ne. Wannan shine mafi rinjaye a mafi yawan abinda malamai suke faɗa, cewa rukunnan aikin hajji din nan guda hudu ne. Waɗansu sun ce guda uku ne, sun ce kawai daga niyya sai tawafi sai tsayuwa Arafa, suka fitar da sa'ayi kamar yadda yake a mazhabar Abu Hanifa. Amma kamar yadda muka ambata, abinda yake mafi inganci sa'ayi shi ma rukuni ne bisa dalilan da muka ambata. Waɗansu sun ƙara wani rukunin, shine tsayuwa kwanan Muzdalifa. Kwanan Muzdalifa sun ce shi ma rukuni ne, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatana wa waqafa ma'ana hatta nadfa, wanda yayi wannan sallar ta asuba tare da mu duk a ciki hada, yace faqat tamma hajjuhu, hajjinsa ya cika. To amma abinda yake nuna kan cewa tsayuwar Muzdalifa ba rukuni bane, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ma waɗanda suke masu nauyi sauda, saboda tana da nauyi, ta nemi izini na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ta, sauda kai ce mata ta tafi. Haka zalika yara waɗanda suke marasa ƙarfi, ya umarce su da kada su kwanan Muzdalifa, su je dan kafin ƙarfafa su zo su yi jifa, su je su yi jifan nasu. Saboda haka kaga tunda an yi masauki ga waɗansu, ya nuna kan cewa ba rukuni bane, dan rukuni ba a yin sauki ga wani, rukuni dole sai an yi shi. Duk abin da ya zamanto an sauƙaƙe shi ga wani, ya nuna kan cewa ba rukuni bane. To wannan shine dalilin jamhurin malamai da suke cewa tsayuwar Muzdalifa, kwanan Muzdalifa, ba rukuni bane, bal wajibi ne. Idan mutum ba shi da uzuri ya bashi, to zai yi yanka. Kasancewar an yi uzuri ga masu uzuri ya nuna kan cewar wanda ba su da uzuri wajibi ne su akan hakkinsu. Na'am, babu wani mai ba za su ji hudubar ba, a'a ba sai su kama ta rediyo ba. Ka san da yake akwai mutane waɗansu za ka ga suna da wannan kokarin, suna tafiya da rediyo, musamman ma yanzu irin wayoyin nan da suke da rediyo, sai a bude sai a ji hudubar a nan, sai dai bin sallar ne, kada a bi sallar ta rediyo, don za ta iya yankewa. Sai ku yi sallah tare da mutane a nan wajen, bari a kira sallah sai a amsa tambayoyi insha Allah. Sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan yana tambayar, yace yana son a nuna ma jama'a yadda ake addu'a a ranar Arafa, saboda wasu sun ce addu'ar zunnun za a karanta sannan a roki abinda ake so, wasu kuma sun ce la ilaha illallah
zuwa karshe za a karanta shine muke so a yi mana ƙarin bayani eh addu'ar ranar Arafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi addu'ar da aka so ai yace khairu du'a du'a'u yawmi Arafa addu'a da tafi kowace alkhairi tace addu'ar ranar Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir fiyayyen abinda na fada ni da annabawa da suke gabani na shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir dan haka ranar Arafa wannan addu'a ne kamata a yawaita ita ya kamata a yawaita addu'a zunnun addu'a zunnun addu'a ce kware mai muhimmanci wanda muhimmancin ta yazo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa da ya roki Allah yayin da yake cikin tsanani da wannan addu'ar fa ce Allah ya yaye masa wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu laifi ka hada kai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai istighfari kai addu'a zunnun duk wannan kana da yalwa kan kai shi amma wanda yafi kowanne alkhairi shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma in ka takaita ma akan ta ita kadai kana kan alkhairi mai girma insha Allah mutum zai iya dawafi da sa'ayi da addu'ar zunnun kware zai iya yi zaka iya yi a cikin dawafi da sa'ayi amma yayin da kake yin dawafi yayin da kazo tsakanin ruknul yamani da hajarul aswad kai karka bar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan bigire shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan da Allah ina neman bayani akan zarar rai lokacin mutuwa shin shi zafin mutuwa da ake fada har ma mumini zai ji ko da dan zafi kadan a lokacin zarar rai ko kuma babu zafi sai ga wanda ba musulmi ba kawai na taba jin a wani lokaci da aka zare mishi rai a lokacin da aka zare mishi rai kuma aka dawo da shi har yake bayanin zafin mutuwa wannan gaskiya ne cire rai yana da zafi abinda yake zuwa kafin cire rai yana da zafi yana da tsanani kafin fitar rai amma lokacin fitar ran mumini tana zuwa cikin sauki kamar fitar ruwa daga salka fitar ran wanda ba mumini ba yana zuwa da tsanani wanda yake zai ji tsananin daga dukkan gabata jikinsa amma wahalar da akan sha zafin saukar mutuwa kafin cire rai din wannan abu ne wanda yake hata mumini yana samun wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'min yamutu bi arafil janin mumini yana mutuwa da gumin goshi shine wannan magage wannan wato shine wanda ake kira sakaratul maut wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil maut la sakarat hakika mutuwa tana da magage abinda yake zuwa kafin saukar mutuwa din na tsanani akwai wannan wanda yake wannan ko wannan mumini ba a dauke masa wannan yana daga cikin abinda yake zamantowa karshen kankara da karshen wato kankarewa da kafara ga zunubansa ce zaka ga har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini yana mutuwa da wato gumin goshi zaka ga saboda mayan mutuwa din zaka ga har yayi gumi amma fitar ransa kam tana zuwa cikin sauki amma wannan wanda yace wai a cikin mutanen da wai wani an zare masa rai sannan ya dawo yake bayanin zafin mutuwa wannan ai ba mutuwa yayi ba duk wanda yake ya mutu ai ba zai dawo ba wanda duk ya mutu baya dawowa ta riga ya tafi kenan in banda dai wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa shine Uzayr wanda haukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha wanda ya mutu aka tashe shi amma ba a cewa mutum ya mutu sannan wai aka dawo masa da ransa wannan ba mutuwa yayi ba sannan wannan yace ina son karin bayanin waɗannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khamru ummul khaba'ith faman sharibaha lam tuqbal salatu 40 yawma fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliya a giya wato ita ce uwar dukkan miyagun abubuwa uwar dukkan dauda wanda duk ya shata ba za a karban sallar sa ba har kwana 40 wanda ya idan kuma ya mutu alhali tana cikin sa to zai mutu mutuwar jahiliya dan ya mutu a cikin sa ya mutu a cikin maye a cikin saban Allah wannan hadisi ne hasan kamar yadda Sheikh Al-Albani ya ya hukunta akan sa wa man sallama ala sharibil khamri aw safahahu ahbata Allah ta'ala amalahu 40 sana wanda ya sallama akan mai shan giya ko ya gaisa da shi Allah zai bata aikin sa 40 sana shekara 40 wannan hadisin dai bai inganta ba a akwai bambancin lada tsakanin wanda ya salla da rawani ko hula ko kuma ba hular Allah madaukakin sarki ya ce khudu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado a dukkan wajen masallaci wajen sallar ku saboda haka babu wanda ya salla da cikakkiyar zina ba kamar wanda ya salla da rashin zina ba saboda haka mutum ya cika kamalarsa da salla wannan babu laifi a wannan to sai dai sa hula tana daga cikin cikar zina ya danganta da irin al'adar wajen zai kamar domin ita sa hula ai sha'anin al'ada ne wanda yake su al'adar su ba sa hula ba cikar adan su shine ai adan kada a sa hula kamar turawa kaga turawa ba ce arabin nan kayan su in suka suturce al'aurar su ba su ja wandan su a kasa ba suka kyakkyawar shiga suka matse guyan da wannan shine adan su kaga ba za ka ce wannan dan ba su sa hula ba wanda ya sa hula sallar su ta fita su sun yi cikakken adon su shi ado yana komawa zuwa ga al'ada hukunci yana al'ada babu shari'a da ta nuna kan cewa ga yanda ado yake balantana a ce dole shi za a yi shi yasa abin da yake sahihi shine kan cewar shi rawani ba sunna bane amma yana daga cikin ado wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka idan mutum yayi shi da nufin yin wannan adan na annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi lada amma shi mujarradin yin rawani babu lada akan sa kamar yadda malaman usulul fiqh suka bayyana wajen af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa dabi'a babu lada akai kamar alal misali irin abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci idan mutum ya zo cin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son cin naman kafada naman karfata to idan mutum yazo ya ci naman karfata a cikin akuya sai a ce shine yana da lada amma wanda ya ci naman cinya bashi da wannan ladan kaga wannan ba shari'a bace cin wannan naman ba sunna bace ko kuma a ce idan mutum ya ci irin ya ci hais wato shine dabino da aka hada shi tare da gari wani ya daga cikin nau'in abincin larabawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci a ce cin wannan abincin sunna ne to duk malamai sun yi bayani kan cewa waɗannan su ne da ake ce musu af'alul jibiliya wannan ba sunna bane la'alla shi wannan dan uwa yana ishara ga hadisi da ake ruwaitowa cewa wanda ya rawani yayi sallah sa 70 wato yana da lada 70 wanda bisa wanda yake yayi sallah babu rawani wannan hadisin bai inganta ba shi kuma idan mutum yayi rantsuwa akan ba zai yi abu ba daga baya sai ya canza ra'ayinsa to me ya kamata yayi sai yayi kafara da azumi uku ko ya ci da miskinai guda shida afwan ko ya ci da miskinai guda goma ko kuma yana da baiwa ya yanta ta yanzu babu zancen yana da baiwa ya ci da miskinai guda goma ko ya tufatar da su ko kuma ya azumi uku ba lallai a jera ba to sannan ya aikata abin da zai yi azumin ne zai kafara ne kafin ya aikata kuka zai aikata ne sannan ya yi kafara kowanne ya yi duk ɗaya ne amma al'aula ya yi kafara kafin ya aikata saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirin yadda tartibin ya zo shi ne mutum ya yi kafara sannan ya aikata a zahirin tartibin hadisin mutum ya ce mutum zai iya san matarsa fiye da mahaifiyarsa dan naji a hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa yafi so yace Aisha matarsa to wannan ya nuna cewa ya fi son ta bisa mahaifiyarsa wannan ba miƙaƙƙiyar fahimta bace na farko dai lokacin mahaifiyarsa ba ta nan ko ba haka ba lokacin mahaifiyarsa ba ta nan ballantana a ce yana kamantawa tsakaninta da Khadija. Khadija ma bata nan a lokacin, saboda haka kaga babu hujja ma akan wannan cewa wannan hadisin ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi san Aisha bisa Khadija, tunda a lokacin Khadija bata nan. A lokacin ne aka tambaye shi, tunda ai Amr bin al-As ne, saboda Amr bin al-As yana so ya san matsayin sa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda dabarar sa wayo gare shi. Sai je yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin mutane wa kafi so? Sai yace masa Aisha. Yace a cikin bazafa? Yace Abuha ubanta. Sai ya tsaya nan ya san cewa an san a inda yake, an san a matsayin da aka sashi. To kaga a lokacin babu Khadija, babu mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi san iyaye so ne na ɗabi'a, kamar san ƴaƴa ne. Shi ko san mace shi ma so ne na ɗabi'a, amma so ne wanda yake muktasab, ana iktisabinsa da kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan hulɗa da tausayi da nuna soyayya, san yana ƙaruwa. Amma shi ko san mahaifi da san ɗabi'a, haka Allah yake jibilla ne, haka Allah yake gina mutum akan wannan. So da ka babu ma asasi na kace za ka yi muƙarana, babu asasi na kace za ka yi muƙarana. Kuma abinda ya kamata ka duba shine albirru haqqi, wani ne ya fi haqqi a kanka? Mahaifiya. So da haka idan abu ya zo ga wanda mahaifiya take so, ga wanda mata take so, wanne za ka kaddamar? Wanda mahaifiya za ta take so, sai dai in saban Allah ne. Saboda haka wajen haqqi ake dubawa, ba wannan abin nan din na soyayya ba. Na'am. 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 Wallahi ban ji ba, ina jin wannan fanka ta hana ji. Amma kai kana ji ba? Annabawa sun yi haji da yawa, amma kasancewar Annabi Adam ya je ya yi haji, babu wani nassi da ya nuna akan wannan. Amma kasancewar Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah, wannan akwai nassi Al-Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Koya mala'ika Jibril ya koya ma Annabi Ibrahim aikin haji, ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hasar ne da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Amma cewa annabawa sun yi haji, wannan akwai dalilai da dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani wadi ne wannan, aka gaya masa, yake cewa kamar ina tare, kamar ga Annabi Musa yana tafiya ga wannan wadi, yana ɗaukaka muryarsa yana labbaik Allahumma labbaik. Yazo wani wajen ma ya tambaya, aka gaya masa, yace Yunus, Annabi Yunus ibn Matta ya wuce da wannan wadi, shi ma yana ɗauka muryarsa da yin labbaika. A masallacin Masjid Haif na Mina, masallacin Mina, yace wannan masallaci na Mina Annabi guda 70 yayi sallah a wajen. Wannan ma hadisi ne sahihi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan ya nuna kan cewa akwai annabawa wanda suka yi aikin hajji, daga ciki har da annabawan Bani Isra'il. Annabi Musa annabin Bani Isra'il ne. Haka zalika akwai Annabi Yunus, shi ma Annabi Yunus yana daga cikin waɗansu suna cewa yana daga cikin Bani Isra'il, waɗansu kuma suna cewa a'a ba daga cikin Bani Isra'il bane, amma bayan Annabi Ibrahim ya zo. Saboda haka duk waɗannan sun nuna kan cewa akwai annabawa wanda suka yi aikin hajji, kuma ibadar aikin hajji ai tun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi. Sai dai an cancanta ta daga yanda take, tunda kaga daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza na aikin hajji wanda da ake yi a cikin jahiliya,
shine mutane in sai su haji in ba dan Makka bane sai dai ya dawaki sirara dan Makka shine kadai zai dawaki da kayan sa amma in yazo daga waje sai a ce bai isa ba sai dai ya je neman aran kaya wajen dan Makka in bai samu dan Makka da zai bashi aran kaya ko haya ba to sai dai ya dawaki har sirara haihuwa kuwarsa wai kayan sa ba su da tsarkin da za su yi dawaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma idan suka zo Muzdalifa idan mutanen Quraysh idan suka bar Arafa ba sa kwanan Muzdalifa kawai sai su wuce saboda sai su ce kwanan Muzdalifa na al-Ahabish ne waɗanda suke wato ba ƴan harami ba su sun fi ƙarfin su kwanan Muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kwana a Muzdalifa kuma in sun kwana a Muzdalifa din ma larabawan da suka kwana ba za su bar Muzdalifa ba sai rana ta fito sai su ce ashrik sabir kai ma nazir dutsen sabir rana ya ta fito bayan ka domin mu bar wannan waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Muzdalifa kafin fitowar rana duk wannan sa daga cikin abubuwa da ya cancanza ya mayar da aikin haji a bisa yanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi lokacin da annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka yi kaga wannan ishara ne ga cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun yi aikin haji kuma yake karfafa wannan asar na Abdullahi ibn Abbas da yake bayyana ji yanda annabi Ibrahim annabi malaika Jibril ya koya ma annabi Ibrahim ibadar aikin haji Nil da Furad ya zo a cikin hadisi cewa asalin su daga aljanna ne kogin Nil da kogin Furad Nile da Euphrates na Iraq ya zo a cikin hadisin Isra cewa asalin su daga aljanna ne amma ruwan Zamzam shi wannan aya ne gashi nan daga annabi daga malaika Jibril yake na'am an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna nahrani zahirani wa batinan al-zahiran sune waɗanda wato an nuna masa koramu ruwa guda biyu wanda suke a bayyane da wanda suke a boye wanda suke a bayyane sune an-nil wal furat na'am wa lokaci yayi to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا ما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين